Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Fada shugaban ƙasa Amurka ta White House ta ce an shaida wa shugaba Donald Trump game da gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi da ya fada tekun ƙasar Japan jiya Asabar da Asuba. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu Yonhap ya ruwaito cewa Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami ne jiya da Asuba daga wani yanki da ke arewacin babban birnin ƙasar Pyongyang. Takaitacciyar sanarwar da ofishin sakataren watsa labarai na White House ya fitar ta ce kawai shugaba Trump yana sane da gwajin. Sai dai shugaba Donald Trump nan da nan ya maida martani ta hanyar Twitter cewa Koriya ta Arewa ta nuna wa China reni tare kuma da nuna wa shugaban ƙasar da ke da matukar kima rashin mutunci da wannan gwajin ko da yake gwajin bai yi nasara ba yau ba kyau. Papa Roma Francis ya isa ƙasar Misira jiya Juma'a a ziyararsa ta farko ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro inda jami'an tsaro suka yi layi kan tituna mabiya kuma suna ta ƙoƙarin ganin sa. Ya kai ziyarar ne a daidai lokacin da Krista Kopdawa, ɗaya daga cikin ƙungiyoyin addinin tsiraru da suka fi daɗewa ƙasar ta wato gabas ta tsakiya, suke ƙara fuskantar ƙuncin rayuwa a farkon wannan watan aka kashe sama da mutane 40 a waɗansu hare-hare da aka kai majami'u uku da ƙungiyar IS ta ɗauki alhaki. Akwai aƙalla Krista Kopdawa miliyan 10 a Misira daga cikin miliyan 90 al'ummar ƙasar, sai dai adadin Krista da ke gabas ta tsakiya yana raguwa. A Siriya da Iraki, mayakan IS sun kori Krista da dama a cikin shekarun nan. Krista a ƙasar Misira sun ce ana nuna masu wariya ta fannin tattalin arziki da kuma harkokin siyasa.
هو في امور كتير وفي حقوق ضايعه منهم ما لهمش مراكز كويسه في الدوله في بعض المصالح الحكوميه اوراقه مش بتمشي بسرعه بتلاقي معطلات
yace ana take galibin yancin mu ba mu rike mukaman makamai wato ba mu rike muhimman mukamai a Misira kuma hukumomi suna nuna mana wariya muna matukar fuskanta kalubale da dama da kuma barazana. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa jiya Juma'a cewa Washington ba za ta janye yiwuwar ɗaukar matakin soja ba wajen mai da martani kan duk wani cin zali da Koriya ta Arewa za ta yi nan gaba da zai ƙara mai da ƙasar saniyar ware. Tillerson ya shaida wani zaman da kusoshin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi dangane da batun ayyukan nukiliya na Koriya ta Arewa cewa kamar yadda muka faɗa a lokutan baya, za a ci gaba da barin dukkan matakan da za a iya ɗauka a kan tebur. Tillerson ya ce za a fara wani sabon kamfen matsa lamba a kuma ɗauki matakai masu tsanani kan Koriya ta Arewa, sai dai ya jaddada cewa babu niyyar sauya gwamnatin ƙasar. Ya kuma ƙara da cewa ba za a tattauna da Koriya ta Arewa ba sai ta ɗauki matakin warware ayyukanta na nukiliya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata tawagar ƙwararru da ke taro a shelkwata hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawara amfani da maganin rigakafin cutar Ebola da yake matsayin gwaji a halin yanzu idan aka sake samun ɓarkewar cutar nan gaba. Ƙungiyar ƙwararrun da ake kira SEG a takaice ta kuma shawarci yin allurar rigakafi domin maganin cutar shan inna da kwalara da kuma makogwaro. Sai dai shugaban kungiyar SEG wanda kuma shine babban mai ba hukumar lafiya ta duniya shawarwari kan harkokin lafiya Alejandro Cravito ya ce ba a samu lasisin amfani da maganin rigakafin ba tukuna, sabili da haka tilas ne a kiyaye sharuɗan amfani da shi da suka hada da samun izinin wanda zai iya yake bukata a masa wannan rigakafi. Yace wannan yana nufin cewa sai mutane sun sa hannu cewa sun amince a yi masu wannan rigakafi, wannan zai taimaka ko da ana iya samun bacin rana. Clavito ya shaida murya Amurka cewa wannan allurar rigakafin za ta sauya lamura domin irin tasirinta musamman ma kan cutar Ebola. Hukumar tsaron ƙasa ta daina wani tsarin bincike mai sarkakiya tun da aka fallasa tsarin satar bayanai ba tare da izini ba da cibiyar ke a shekara ta 2013 a nan Amurka. Jami'ai sun ce cibiyar ta sanar da cewa yanzu haka ta daina tattara bayanan email da sakonnin waya da suka ambaci 'yan kasashen ƙetare da take sawa ido.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara da shirinmu na gaba.
Sauraro barkanmu da haduwa wani sabon shirin na abari ya huce, wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
Jakadiya ta waka mai tafi da sakona, jakadiya ta a wakyo ya asa da sakona, sakona, sakona. Jakadiya ta awaka mai tafi da sakona, jakadiya ta awakyo ya asa da sakona, jakadiya ta awaka mai tafi da sakona, jakadiya ta awakyo ya aika sakona,
jakadiya ta awaka mai tafi da sakona.
Allah mai tasarrufin komai, sarkin da ke wai wa bai kuma yayi mai mai, bai wani fusaha ana ambaliya tana ammai. Allah rika min in jakar ta jani maulana. Matarbiyantara al'umma da babu karkarowa, balaraban ba'awa hashinmu dan Qurayshawa, da ashabu wa ali baiti tsagan juna.
Jakadiya ta awaka mai tafi da sakona, jakadiya ta abaju ya a aika sakona.
Hanya ta karata kwana bagen isar da sakona, zan bar wasiya a gun ƴaƴa da jikoki na. Ranar da kunka a zo duniya ku ɗauki sakona, sakon hikaya har sashe cikin tunani. Jakadiyar ga hanya ce ta aika sakona, garin da za ta abana zuwa da gangar jikina, tana shiga har kokon zuciya da sakona.
Jakadiya ta awaka mai tafi da sakona.
To mai sauraro sai in ce mallam irakan wannan karo fa ya mun batan dabo na laliba nace to kar fa ayi ta shirin namu wai a bari ya huce kuma rabon wani yazo ya shiga saboda haka nace to ni kan zan ci gaba sai dai amma kuma ina muku albishir cewa akwai tsarabar wani bawan Allah abokin aikin mu ne wanda ya garzayo nan Amurka tun daga tarayyar Najeriya. To zan fara da sakon gaishe kamar yadda aka saba a cikin shirin na Abari ya huce wanda kuma zan faro ne da majalisa Abari ya huce ta shafin Facebook. To amma kafin sannan zan mika sakon ta'aziyar mu gaba daya a madadin sashin Hausa da ni kaina zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki na Rabi'u Muhammad wanda aka fi sani da labaran dan burku wanda yake a Kaduna a tarayyar Najeriya wanda Allah ya yi wa rasuwa. Muna fatan Allah Ubangiji ya gafarta masa ya sa ya huta mu kuma in ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani. Haka kuma zan mika sakon ta'aziyya na rasuwar Alhaji Sulaiman Abdullahi wanda aka fi sani da Alhaji Baladogo wanda yake zaune a Balangu Road a Badarawa a Kaduna duka a tarayyar ta Najeriya. Ya rasu bayan doguwar jinya ya bar ƴaƴa tara da jikoki da dama. Muna fatan shi ma Allah Ubangiji ya ji kansa ya sa ya huta. To yanzu kuma zan koma ga sakon gaishe wanda muka saba. Gaisuwar fatan alheri zuwa ga Hamisu S. Aliyu, sai kuma Yahaya Aminu Liman Zangiru, sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Murtala Bala Harka, da kuma Babangida Yusuf Husaini Nafada, sai Muhammad Abubakar Bakura da Ahmad Daudu, sai gaisuwar sakon fatan alheri ga Bello Muhammad Gamawa da Salisu Nafiu. Gaisuwar fatan alheri zuwa ga Awwal Hadi da kuma Yusuf Cicila. Sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga wanda ake lakabi da dan siyasa. Sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Sadiya Usman da kuma Halima Adamu. Sai Isma Tu Ahmad. Sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Muhammad Sani Abdullahi, Muhammad Ibrahim da kuma Muhammad Sunusi. Sai Dahiru Salisu. Gaisuwar fatan alheri ta bari ya huce zuwa ga Rajaram Raj Kumar da Balkisa Kissa. Sai Siraja Usman daga Jamhuriyar Niger, sai Isa Umar Kadan Dani da kuma Musa Sa'ad, sai Jamilu Hannafi. Gaisuwar fatan alheri zuwa ga General Baba Sabana Afkat Yola da Sadiq Abubakar, sai kuma Yusuf Ezi da Abubakar Murtala Danja. Ko kuma Danja Allah ya sa na fada daidai. Sai Muhammad Bello da kuma Anas Adamu Anas. Sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Isiyaka Abdul Wahab da Fatima Hamza. Gaisuwar fatan alheri zuwa ga Yusha Utela Kajiji da Ali Ismaila. Sai Sani Taku Damfa. Sai kuma gaisuwar fatan alheri ta bari ya huce din zuwa ga Bakafawa Katami Bola Oro. Allah ya sa na faɗa daidai. Sai Babangida Suleiman Zigau, sai Aliyu bin Abi Talib da kuma Ibrahim Bello Bello, sai Sama'ila Ahmad da Bawa Abdullahi Luku da kuma Anas Zayyanu. Daga ƙarshe muna mika sakon gaisuwar fatan alheri na Abari ya huce zuwa ga Abdullahi Jigunu dake Badarawa a Kaduna, sai kuma Zaharaddin Zubairu Mai Gatari, sai Muhammad Sunusa Adam tare da Musa Alhassan Kalla dake Badarawa shi ma a Kaduna, sai Bala Umar Adam da Sharif Sama'ila, sai Muhammad B Salihu da kuma Sallau Kafi. Sai rufe da Aliyu A Aliyu da Sulaiman Sani Dan Kasa da Adamu Ahmad, sai kuma Muhammad Musa.
Wa kalmar su ke da wuyan fadiwa, hakikar su ke da wuyan rabewa. Kalmar su na da wuyan rabewa ala, nazarin su mai rudan na gwagwarwa ala. Harkar su ta kasan asan so ke da wuyar rabewa kan kuma kalmar su ke da wuyar fadiwa hakikar su ke da wuyar rabewa Allahu ka zammana gani ida jina Allahu ka zammana zabi a gona zaban da kaman sa ubangiji na di
yanda ka so bani da za a kusa na
har dar so ta ka sanu a sanu ala muje an so tira cin ne ta fi ga ala
arci na makaho baka iya rabewa mace da ciki Allah ne ke rabewa sakar zuci Allah ne ke sanewa halayyar dan adam ba a iyawa
kalmar so na da wuyan rabewa ala nazarin so mai rudan na gwagwarwa ala
harshen baki da shi ake farawa da laban nan da su ake harbawa su hadu su ba da sautukan isarwa da sigar nan gobe suke sauyawa
har kar so ta ka sanu a sanu ala muje an so tira cin ne ta fi ga ala
hannun karba da shi ake kwacewa idan duba da shi ake irisewa
to kamar yadda muka ce a cikin shirin na abari ya huce na ce zan yi muku tsaraba ko kuma na muku tsarabar wani bawan Allah wanda yanzu haka muna tare da shi domin mu ji shin da ya baro Najeriya ya zo Amurka ya yi ganta wannan bawan Allah na daga cikin wakilan mu a Abuja wanda kuma waka bakin mai ita dai ta fi dadi kamar yadda Bahaushe yake cewa assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
to mala hasan mai na kaina barka da warhaka
aje sun barka da wannan lokaci
to yayi daidai kana nan kana shan amurka
gaskiya kam
to sai dai gashi kuma tazarar da ke tsakanin mu sai a hankali dole sai ta wayar ka san amurka da girman nan malam
gaskiya ne amma ina fatan samun lokacin ishe ku kafin da huce in Allah ya yarda
gaskiya ya kamata kan saboda zaka ga wata jihar sai ka ji an ce maka heka kon uku
ai wato amurka ne ina karantawa kafin na zo amma da na zo din gaskiya wato gaba daya sai na ga abun ya bambanta ma da abun da ni ce ka tawa
ai ko shi sa ma nace to sai na kira ka ai Najeriya akai to yanzu dai daga Amurka din bari mu koma bayi da kai can Najeriya me ya fito da kai daga Najeriya zuwa Amurka
wato ainihin abin da ya fito da ni daga Najeriya zuwa nan Amurka ma'aikatar harkokin wajen Amurka US Department of State suna da wani shiri da suka kaito yan jaridu daga sassa daban-daban na duniya a wannan karon an zabo yan jaridu ne daga kasashe kimanin 18 na duniya daban-daban daga kuma bangarori daban-daban wato kamar Brazil Bulgaria Colombia Georgia Germany Indonesia Malaysia Pakistan Russia Serbia Tunisia Sri Lanka Ukraine haɗaɗɗiyar daular Larabawa Vietnam Serbia da kuma Nigeria to anan aka zabo waɗannan yan jaridun ma'aikatar harkokin wajen Amerika ta kawo su wannan kasar ne domin a ba mu horo akan sha'anin aikin jarida sannan kuma mu yi rangadin wasu jihohi da garuruwa da kuma wasu jami'o'i da kuma ma'aikatu
to a cikin wayannan duk da kuka tattaho din wayannan kasashe da ka zayyano su akwai nawa ne yan Afirka ko yan Najeriya ko bakaken fata
gaskiya haji su mun ni kadai ne bakin fata a cikin wannan tawagar
kai kai da
kuma kware da gaskiya makuwa
to
idan kuma kana magana Afrika ne to akwai meha al-meha daga kasar Tunisia wacce Balarabiya ce amma je daga yammacin Afrika gaskiya ni kada ne
wai to ya aka kai koyo wannan abu kamar ya huce ba wani ya dauke
to ai hadisin ba ni ne wa kaina ba
to ya aka
gwamnatin Amerika ne suka zabo ni kuma suka kawo nan wannan wuri suka dan da sauran yan jaridun
kai dai kawai ka ji kira
ya ana ji kira ga email
to ka san ya aka yi aikin ka ne bai bari ya huce ba shi sai ka ji kira ka biyo ta wani wuri ne kafin Amurka
eh kware da gaske na shiga Jamus lokacin da na bar ka san wato Allah ya yi wa gidata me ake cewa gidar dogo sama ya kasa yaya lokacin da gwamnatin Amerika ta aika min wannan gayyata ka san airport din mu na Abuja rufe yake to kaga lokacin ina tsanan zuwa Kaduna ya kama ni kenan wala cikin yukon sa kuma sai Allah kaddara aka kammala aikin kafin lokacin tasowa ta to daga filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe International Airport dake Abuja daga nan taso to mun biyo jirgin Lufthansa ne daga nan Abuja kai tsaye muka sauka a Frankfurt na kasar Germany so tafiya ne ba wato mai nisan gaske
sosai
da muka zo ga Germany muka dan huta muka dan ci abinci ya kuma muka shiga jirgin United Air. Shi kuma ya kawo mu birnin Newark, wato babban birnin jihar New Jersey da kenan Amurka. To bayan mun gama shanunmu a nan New Jersey, sai kuma ƙara shiga jirgin American Airlines. Muka dunguma zuwa Raleigh Durham Airport. To daga nan wannan wato course da kuma rangadi ya faru. To mun sauka a nan anyway, kafin ma mu ci gaba ya kamata in dan baka takaitaccen bayani dangane da shi wannan course da kuma rangadi din. Kasan a shekarar 1946 lokacin da aka gayyato yan jaridu daga kasashen duniya daban-daban domin su zo nan Amurka don ba da rahoto kan kaddamar da sabuwar majalisar ɗinkin duniya a wancan lokaci da aka yi. Da yan jaridun suka zo nan Amerika, sai ba su takaita a kan labaran majalisar ɗinkin duniyar kaɗai ba. Sai kuma suka ɗan mai da hankali wurin ba da rahotannin tattalin arziki, hada-hadar kuɗaɗe da kuma al'adu. So a shekarar 1968 sai ma'aikatar harkokin wajen Amerika ta kafa wata cibiya a nan birnin Washington, wato a can birnin Washington DC inda kake kenan. Da kuma yanzu haka ake da wato take ginin National Press Building na san kasan gudun. To kasan a shekarar 1999 ne aka haɗe hukumar watsa labarai ta Amurka, wato USIA. Yawa da lokacin bana manta muna kanan yara ina communicating da su, sukan aiko min wasu bayanai musamman abubuwan da suka shafi Amerika din. Har yanzu ina hararo wasu littattafai guda uku da a lokacin suka aiko min, wato An Outline of American History, An Outline of American Government da kuma An Outline of American Policy. Gaskiya ina yaro kusan in ce kamar na haddace tsarin takardun ne ma. Idan har yanzu ina hararo abubuwa da dama dangane da manufofin gwamnatin Amerika da na karanta wancan lokacin ina makarantar secondary. So da aka haɗa wannan hukuma da ma'aikatar harkokin waje, sai aka sauya mata suna zuwa Foreign Press Center. Ta zama kuma wani bangare na sashen kula da harkokin jama'a. Ita ke kula da yan jaridu na sashen waje da ke zuwa nan Amerika. So da haka mun zama zuwa karkashinta ne.
Yawwa. Tushen dai abin kenan.
A takaice kenan.
Da ka baro Najeriya, shigarka Turai, me ya fara zuwa maka akai da ka fito daga jirgi kaga yanda Turai take misali?
Wato, akwai wani abu guda da Turai ta birge ni sosai yadda ya kamata. Wuri ne da kowa yana shi a nan gabansa. Ba karambani ba shi shigi. Kowa kullun yakan mai da hankalinsa ne akan abubuwan da shi din yake yi. Ba wani dogon gaisuwa, ba dogon taɗi, ba wane ne hai
kenan. Kowa kawai lafiya.
Yawwa, to gaskiya wannan abin ya burge ni kwarai da gaske, ba mai shiga harkar wani. Sai kenan. Na biyu kuma zaka gaskiya wato Turawa mutane ne masu girma mutane kwarai da gaske, ba tare da bambancin launin fata, addini ko wani la'akari na musamman ba.
Ba kamar yadda muke jin waiwai ba kenan.
Yawwa, maganar gaskiya shine ni tun daga Germany har zuwa Newark, har zuwa Raleigh, kuma a karkamanta lokacin da muka soka a Raleigh, wato kusan birnin jihar North Carolina, a Carolina ta Arewa. Mun je garuruwa da dama a wannan jihar, inda muka karkare da a garin Durham. Daga nan kuma muka tafi Charlotte Douglas International Airport, muka tafi nan jihar Texas. Wato yawancin abubuwan da nake na haɗu da shi da mutane a ƙasar nan, wato abin gaskiya wani lokacin ma yakan ɗore min kai sosai yadda ya kamata.
Kamar me?
Za ga mutum, kaga kamar lokacin da muke can jihar North Carolina, mun yi ziyara a wurare daban-daban da garuruwa daban-daban. Mun je mun yi course a jami'ar North Carolina, a jami'ar aiki, wato a ɓangaren koyon aikin jarida. Za ga mutum farfesa ne, babban malamin boko sosai yadda ya kamata. Amma yadda yake ma'amala da mu a matsayinmu na ɗalibai, abin zai baka mamaki kwarai da gaske. Sannan kuma su mutane ne waɗanda suke son yin komai yadda ya kamata. Misali, duk abin da muka yi sai sun ce ka tambaye mu.
Kana da tambaya ne?
Kana neman ƙarin bayani?
Ka san su sun ce ƙauyanci ne ma wai in baka yi tambaya ba. Su ai Batura nan musamman wuraren Amurka nan gani suke ai in baka tambaya ai kai kawai ka ma yi ƙauyanci.
Kwarai da gaskiya ne wannan. To kaga a can North Carolina muka soka da farko mun an nuna mana gari, mun yi city tour da aka dauke mu a cikin wata bus ta kira limousine aka zagaya da mu sassa daban-daban wuraren tarihi na garin. Kuma daga nan an kai mu bangaren Department of Commerce. Daga nan mun je Research Triangle. Mun je kuma hukumar bincike kan bunƙasa aikin gona. Sannan kuma mun je Jami'ar North Carolina State.
Ta jaha kenan.
Yawwa, exactly. Dake Chapel Hill. To wani abu da ya fage ni a wannan ziyara da muka yi zuwa Jami'ar Hajji Usman. Mun je mun samu horo na musamman a sashen koyon aikin jarida na wannan jami'ar. To bayan da muka kammala samun wannan horo, sun kai mu bangarori daban-daban na jami'ar. Inda aka mutun gaskiya suna da yawa, amma dai wato muhimmai da zan iya duka su muhimmai ne. Abin da zan iya gaya mana shine kaga akwai Freedom System Center dake cikin jami'ar. Inda suke hada kai da kamfanonin kwamfutoci. Suke samar da wasu sassa na kwamfutoci. Misali yanzu idan kamfanin kwamfuta suna son samun musu wani bangare na kwamfuta din. Hada kai da wannan sashi na jami'ar. To daliban sukan yi bincike mai zurfi inda za a binciko wani abu kuma sai a sarrafa shi da yawa wanda kuma hakan kan samar wa jami'ar kuzarin shi. Sannan babban abin da ya burge ni anan shine a wannan jami'ar akwai Entrepreneurship Initiative Department. Wato wannan wani bangare ne da ba sa la'akari da me kake karantawa a jami'ar. Kuma me kake karantawa? Kamar ga waɗanda suka karatun jami'o'i a Najeriya akwai abin da lokacin da muke jami'a ke kiransa GST. Kana karatu a wani bangare kuma za ka ɗauki wani course a wani bangaren da bai ma shafi abin da kake karantawa
ɗin ba. Na irin aro ɗin nan.
Yawwa. A wannan bangaren ka zaji Usman abin zai baka mamaki.
To Malam Hassan, wannan hira ta kwararo daɗi, amma ka san shirin na abari ya huce lokaci ba zai bar mu duka ba. To amma dai mako mai zuwa Allah ya so za mu dasa daga inda muka tsaya, ko kuwa?
Wannan dare na Hajji Usman.
To sai mu ce a huta gajiya, a yi bacci lafiya.
Yana gode kwarai da gaske.
To yanzu kan duka a madadin shi babban jagoran shirin Ibrahim Alfa Ahmad da ya batan dabo yau, ko kuma in ce ya bari ta huce rabon Hassan Maina kai ne ya shiga. To sai mu ce sai wani mako, in Allah ya so za mu sake juyawa da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin bakon namu. Sai kuma wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham, Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, mu zama lafiya.
Tushen demokradiyya. Ku dole ku fito zaɓe domin ko shine ginshikin demokradiyya. Fito ka zaɓi gwaninka domin ko kama da wani baya wani, idan kuma kai sake to ai maka sakiyar da ba ruwa. A sawari shirin zaɓe ko naɗi da ke kwance muku zare da abawa akan batun zaɓen ƙasashen duniya daban-daban. Shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Lahadi a shirinmu na ƙarfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi.
Madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.